Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri ke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 26 ga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballa, ji Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi kashedi cewa idan ba a cimma wata yarjejeniyar wucin gadi da za ta sa ido akan ayyukan nukulin Iran ba, akwai yiwuwar Amurka za ta dakatar da batun sake komawa cikin yarjejeniyar nukuliyar. Jaridar New York Times ta faɗa da sanyin safiyar yau Asabar cewa wani rahoton shekaru uku na injiniya game da bene mai hawa 13 a jihar Florida a kudancin kasar, wanda wani bangaren sa ya ruguje a ranar Alhamis, ya nuna an gano manyan matsalolin sassagewa a cikin ginin. Kana shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cewa 'yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya ganawar ido da ido da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani.
Kanin labarin kenan. A jihar Barnar Najeriya, wasu shugabanni sun yi ƙarin haske kan dambarwar dakatar da wasu ɗaliban makarantar koyon aikin jinya da ungozoma da ya janyo cece-kuce.
Wannan ita letter da yake yawa cikin jaridar cewa ita su makarantar suka ba yara akan cewa an dakatar da su daga makaranta saboda rashin biyayya da suka yi na basu kare shugaban ƙasa ba, abun ba haka take ba.
A jamhuriyar Nijar kuma, hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta cafke wasu mutane masu safarar miyagun kwayoyi zuwa kasar Mali.
An yi wannan nasara tare da gudunmuwa ta al'umma. Tana ba da labari kuma muna gode mata. Muna kira kuma har yau ta ci gaba da ƙara ba da wannan bayani don a yi yaki da fatauci da shan miyagun kwayoyi.
A jihar Adamawa, Najeriya, wasu limaman masallatan Juma'a sun yi kira ga iyaye da su saka ido akan 'ya'yansu sosai saboda ta'ammali da miyagun kwayoyi. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma kafin nan, bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi kashedi cewa idan ba a cimma wata yarjejeniyar wucin gadi da za ta sa ido akan ayyukan nukuliyar Iran ba, akwai yiwuwar Amurka za ta dakatar da batun sake komawa cikin yarjejeniyar. Za mu duba ko za mu iya sasanta rashin daidaito. Lallai akwai waɗannan batun, kana ya kamata mu gyara su, Blinken yana faɗa a wani taron manema labarai bayan wani taro a Paris tare da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Drian. Ya ce zai iya faɗin cewa game da hukumar sa ido akan makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa, wannan batun na ci gaba da zama babban ƙalubale. Mun kuma faɗa wa Iran wannan damuwan, kana dole ne a warware waɗannan matsaloli. Ita kuwa hukumar sa ido akan makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa ta ce yarjejeniyar wucin gadi ta watanni uku da aka cimma a ranar 21 ga watan Fabrairu ta ƙare a shekarar jiya Alhamis, bayan da aka ƙara wata guda. Hukumar ta ce za ta tuntuɓi Iran domin samun martanin gaggawa daga Iran ɗin akan ko za ta ƙare yarjejeniyar sa idon, a cewar sadarwar hukumar da Reuters ya gano. Jaridar New York Times ta faɗa da sanyin safiyar yau Asabar cewa wani rahoton shekaru uku na injiniya akan ginin benin nan mai hawa 13 a jihar Florida da ke kudancin Amurka da wani bangaren sa ya ruguje a ranar Alhamis, ya nuno akwai manyan matsaloli na tsatsagewa a cikin ginin. Bugu da ƙari, injiniyan ya gano bangon inda ake ajiyar motoci a ƙarƙashin ginin ya samu tsagewa masu yawa, inji jaridar. Jaridar Times ta ce rahoton ya ci gaba da cewa waɗannan ne suka sa ake shirin fara gyaran ginin na miliyoyin dala nan ba daɗewa ba. Jaridar ta ce da yammacin jiya Juma'a ne jami'an birnin suka fitar da rahoton injiniyar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cewa 'yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani. A jiya Juma'a, shugabannin biyu suka gana a fadar White House yayin da Amurka ke ci gaba da barin ƙasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar Asiya. Biden ya nana ta cewa Amurka ba ta daina taimakawa ƙasar ba ne, Amurka za ta ci gaba da taimakawa dakarun Afghanistan daga ketare, za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa.
An jima kaɗan, Babu Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Borno a makon da ya gabata ta tafi ta babbayar da kura bayan wata takaddama tsakanin ɗalibai da malaman makarantar koyon aikin jinya da ungozoma a jihar, inda aka ce makarantar ta raba wasu ɗalibai goma wasiƙar dakatarwa har na tsawon mako ɗaya. Wasiƙar dai tana nuni da cewa an dakatar da ɗaliban ne bisa ƙin zuwa tarɓar shugaba Buhari a lokacin da ya kai ziyara jihar Borno a ranar 17 ga watan Yuni. Sai dai wasu daga cikin shugabanni da wasu ɗaliban makarantar sun ƙaryata batun rubuta wannan wasiƙar, kamar yadda za ku ji a rahoton da Haruna Daudabi ya aiko mana, da ya fara da kalaman shugaban ƙungiyar ungozomomi da masu aikin jinya, Comrade Umar Shattima.
Mun zo matattara 'yan jaridu nan mu don mu gamsar da bayanin ƙaryataki da suke tafiya a kan cewa makarantar nan na horar da malaman jinya da ungozomomi ta kori wasu daga cikin ɗalibai saboda sun ƙi su je su marhabanci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Kuna muka samar daga cikin bayanai namu, bincike namu, wannan ita letter da yake yawo a cikin jaridar cewa ita su makarantar suka ba yara akan cewa an dakatar da su daga makaranta saboda rashin biyayya da suka yi na ba su tare shugaban kasa ba. Abun ba haka take ba, daga management na makarantar nan letter nan ta fito ba, kuma abun ba haka take ba.
To kuna ganin ta ina wannan wasiƙa ya fito, kun ce ba daga makarantar bane dan kuna magana da yawun ɗalibai ne da ma'aikatan makarantar gaba
ɗaya? To ba za mu iya sani, tunda abun ba haka take ba, ba za mu iya sani ina ya fito ba, amma dai ya nuna cewa ita idan aka ce shugaban makarantar ba da ninta ne wannan hakan abun ya fito ba, kuma ba yadda letter nan ya nuna ba shine nufin makarantar ga haka ba. Abin da yake tafiye da a makarantar shine binciken mu ya nuna dama shi wannan horar da malaman jinya da ungozomomi yana buƙatar mutum ya zauna a cikin asibiti har a makaranta, ba a buƙatar ba zai yi mutum ya zamanto har baya asibiti har zuwa sati ko abun nan ba, in ba da dalilin ko rashin lafiya ba. Idan hakan ya faru dama tun lokacin da muke muma akan iya komar da yaro ya je ya kawo dalili tare da iyaye shi me yasa ya haka, saboda tarbiyantu a irin wannan halin cewa ba ya zo aiki ba, kuma aiki ne na jinya yana bukatan kullum kana kan marasa lafiya, shine horon dama abin da yake.
Na kuma tambayi ɗaya daga cikin ɗaliban mai suna Muhammad Suleiman, da shi ma aka ce an dakatar da shi a mace da ni an maida su a yanzu hakan, wani mun karin hasi game da dalilan da yasa aka dakatar da su?
Ai na yake karatu a College of Nursing and Midwifery Resources, Siri Nursing Department.
Kana matakin aji na uku kenan?
Eh, na ƙarshe.
Na ƙarshe.
Eh,
akwai batun da ake cewa kamar an dakatar da ku a makaranta saboda rashin karban shugaba Buhari, ya gaskiyan wannan batu yake?
Gaskiyan wannan maganan ba wai dan saboda Muhammadu Buhari bai zo mun ziyarce wurin da yake, ko kuma irin ba mu je mun tare shi bane aka yi suspend din, saboda makarantar mu dama tana da ka'idodi, idan baka zo class na 1 week ko kuma baka je clinical setting na 1 week ba, so you will be being suspended.
Sai dai wannan batu ya sake daukan wani salo da shugaban wannan kungiya suka kira sai ga commissioner ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno, Comrade Juliana Bitrus, ta fada wata sanarwa inda ta baiwa shugaban wannan makaranta awanni 48 Harkayya Mustafa da ta amsa dillanta na dakatar da waɗannan ɗalibai don ƙin zuwa karɓan shugaba Muhammadu Buhari, wanda ce ita wannan shugaba ta yi dai hakan ne ko don ƙashin kanta ba tare da samun wani umarni daga gwamnatin jihar Borno ba, kuma ba taɓa yin haka a jihar Borno ba, wanda wannan wasiƙan ya daɗa tabbatar da cewa akwai wannan batu na dakatar da waɗannan ɗalibai na dalilin ƙin zuwa karɓan shugaba Muhammadu Buhari, da cewa ɗalibai na makarantar gaba da sakandare da ake kira School of Health and Midwifery, Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, sai ku kasance da mu a shirye-shiryenmu domin jin cikakken rahoton kan wannan batu. Yanzu kuma ga Babu Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu sojojin Jamus 12 da wani sojan Belgium guda da ke mata aikin kwantar da tarzoma a Mali sun jikata a jiya Juma'a a wani hari a arewacin ƙasar mai fama da tashin hankali. Rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ta MINUSMA a takaice ta fara faɗin cewa dakarun zaman lafiyar 15 ne suka jikata a wata tungar wucin gadi da ke yankin Gawo da aka auna ta da wata mota ɗauke da bam daga bisani ta gyara adadin. Ministar tsaron Jamus Annegret Kramp-Karrenbauer ta ce mutane uku a cikin sojojin sun ji munanan raunuka, amma ta faɗa wa manema labarai a birnin Bonn na ƙasar Jamus cewa mutum biyu sun fara murmurewa yayin da mutum na uku kuma ke samun kulawan gaggawa. Kasar Mali da ita yi ta kokarin dakile ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci tun cikin shekarar 2012. A ƙarshe yau Asabar, masu bincike a kasar Jamus sun yi ta kokarin gano musabbabin harin wuka da wani mutum ya kai a birnin Wurzburg na Jamus, inda ya kashe mutane uku da wata doguwar wuka kana ya jikata wasu biyar. 'Yan sanda sun harbe kana suka kama maharin ɗan ƙasar Somaliya mai shekaru 24 da haifuwa bayan harin na jiya Juma'a da rana a tsakiyar birnin da ke kudancin ƙasar. 'Yan sandan sun ce rayuwarsa ba ta cikin haɗari kana ana masa tambayoyi a asibiti. Wani babban jami'in tsaro na yankin Bavaria na ƙasar Jamus ya ce 'yan sandan sun san mutumin kana an kwantar da shi a asibitin kula da masu taɓin hankali kwanaki ƙalilan da suka wuce. Ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na DPA da yammacin jiya Juma'a cewa ba zai kuma fidda batun maharin na da tsaurin ra'ayin Islama ba, saboda wani shaidan gani da ido ya ce ya ji mutumin na kabbara yana cewa Allahu Akbar.
To a gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bar mu sake wayewar rahotanninmu a yanda a yau 26 ga watan Yuni kasashen duniya ke shagulgulan tunawa da ranar yaƙi da miyagun ƙwayoyi. A jamhuriyar Nijar, hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta gabatar da wasu mutane da ta ce ta kama su ɗauke da kilogram 94 ɗin tabar wiwi lokacin da suke ƙoƙarin shigar da ita ƙasar Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Mutane hudu waɗanda suka hada da ɗan Nijar guda da 'yan ƙasar Mali uku ne suka fada komar jami'an tsaro lokacin da suka shigo birnin Yamai ɗauke da tabar wiwi wacce darajarta ta haura miliyan 25 na sefa, bayan da suka yi nasarar kewayewa jami'an tsaro a wata makwabciyar ƙasar da ba a bayyana wa manema labarai sunanta ba. Babban kwamishinan 'yan sanda Abu Muntari shi ne kakakin hukumar 'yan sandan Nijar.
Yau mun kira ku ne don mu gwada muku kun mu shaida muku. Babban ma'aikatan nan ta 'yan sanda mai kula da yaƙi da mayagun ƙwayoyi ta kama wasu mutum hudu, ɗaya ɗan Nijar ne, guda uku kuma 'yan ƙasar Mali ne. Kilo 94 106 kenan na ƙwaya su ne aka kama. A cikin binciken an samu kuma an kama mota ɗaya da moto da kuma kuɗi mararan jikka 517. Cikin waɗannan kuɗin an samu kuɗin jabu jikka 420, wanga abu shina son a yi mishi wani dibi a ƙaza a yi daga ƙasashe makwabta waɗansu a shigo da ƙwaya nan ne a Nijar Yamai a kai ta Mali. Alhali tana iya tabi da can ƙasar da aka ɗauko ta a kai ta Mali, amma ba a yi haka nan abin na shina da ɗauri kai.
Fataucin miyagun ƙwayoyi a ƙasashen Afirka wata matsala ce da ke zama tamkar ana magani kai yana ƙaba, ganin yadda abin ke ƙara tsananta a kowace rana.
In aka ce ƙwaya, abu ce wadda ka ba da kuɗi sosai. Mutane ganin suka yi abin nan ana samun kuɗi sai idanu su rihi, ba su ganin sherinta abinda take haddasawa. Kowa kuɗi shi ka so, shi yasa kaga idanu na waɗansu ya rihi sun koma sai da ƙwayoyi.
Kamar yadda aka saba a can baya, a wannan karan ma gudunmuwar al'umma ta taimaka wajen cafke waɗannan diloli, abinda kan nuna mahimmancin haɗin kai a tsakanin jami'an tsaro da jama'a.
An samu an yi wannan nasara tare da gudunmuwa ta al'umma, tana ba da labari kuma muna gode mata. Muna kira kuma har yau ta ci gaba da kara bada wannan bayani don a yi yaki da fatauci da shan mayagun kwayoyi.
Bayanai sun yi nuni da cewa ta'ammali da mayagun kwayoyi na kan gaba a jerin abubuwan da ke rura wutar yaƙe-yaƙen da ake fama da su a duniya, lamarin da ya haifar da bazuwar makamai a hannun 'yan bindiga da 'yan ta'adda. Saboda haka a irin wannan rana ta 26 ga watan Yuni, Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙara nana ta kira ga gwamnatoci da ƙungiyoyi akan buƙatar ƙarfafa ayyukan waye kan al'umma dangane da barazanar da miyagun kwayoyi ke yi wa zaman lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to har yanzu dai kan batun ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ne da yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi. Ga rahoton da wakilinmu na jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba ya aiko mana, da ya fara da kalaman limamin masallacin Aga Islamic Center Ustaz Mika'il Hassan.
Abubuwa na kayan baye daban-daban na zamani da suka shigo, sai kaga sai bare izai kiki sai ya sha baya, ba dole kashe mutane a hanya ba, ya tuka masu su sha baya, mata su sha baya, dole bar na ta yawa, dole in aka kira ka aka baki bindiga aka ce je ka kashe wani, in kashe dole in aka ce je ka fado mana kaza ya tafi, saboda me, saboda ba cikin hankali ke yake ba, hankalin ya riga ya wuce. To hakika gurbatan hankali ta hanyar shaye-shayen kwayoyi da makamantansu shi ne dalilin da yake sanya karkata daga tarbiyyar mutane, shi ne dalilin da yake buɗe mana mukullan sharri, shi ne dalilin da yake halakar mutane cikin fata a manyan da laifuka da suke faruwa musamman a wannan kasar tamu Najeriya. Kowa daga cikin waɗanda suke aikata ayyuka na banda za ta gaba a cikin hankali da suke ba, za ka sai sun sha abin da zai kusa musu da hankali.
To ko menene ma yake sanya yara fadawa cikin wannan hadarin na illata rayuwarsu musamman ta bangaren shaye-shaye? Hakan ta sanya ne kokari na tuntuɓi wasu da suke ta'ammali da miyagun kwayoyin, sun koshe da mun cewar rashin aiki ne yasa su cikin hali na shaye-shayen.
A lokacin da na kare makaranta gwamnati ba su bayar a bayan kuma ban da ba wani aiki, da zan sa ni na suna fita. So wani lokaci idan ina kalla wayan ta ababai yana da kyau kuma da nan ban da shi, kuma ni san gaskiya da shi akwai abu da zai yasa ni kullum ina wancan wurin, ba abu da zai sa ni fita wani abu. Kai ta ba kafiya yana kwantar min da zuciya na, in ba na sha ba rana bare to ga ba zuciya na ya ba ci na ta ba ya sauka. Kai na yi karatu ne amma gaskiya ina kalla kullum a kudi ina kana kashe min zuciya na.
To ko menene yunkurin ma'aikatar da ke kula da sha da fatauci da miyagun kwayoyi na jihar Adamawa yake yi akan wannan lamarin? Komanda Idris Muhammad da ke zama shugaban rundunar yaki da sha da miyagun kwayoyi na jihar Adamawa, wato NDLEA a takaice, shi kuwa cewa yayi kamata a yi makarantu su mai da hankali 100% gurin kulawa da halayen da 'ya'ya ke ciki.
Su masu sa ido duk wani yaron da aka ga ya dan fara cinci yana bangarewa, to dole a jawo hankali iyayen shi. To gashi fa abinda muka lura kan yaron ne, kuma iyayen ma su ma suna shaye-shayen a gidan su, kila ka aiki yaro je sai maka sigari, to je sai maka giya, ko kuma kai kana yi a gaban shi, ba ai kana yin wannan ai ba za ka iya ce ba yaro ka kake yi ba, tunda inda da kiyon ne za ka kike yi. Zan san za su fi ko je 200 da wani abu da muka kawo, yanzu ina jin ko 64 ina kan hukuntar ina sun je kurkuku, kuma akwai kuma wajen 67 wadanda har yanzu ana kai idan ke tsinsa. Waɗannan sauran kawai wasu an ga cewa kila yan suna shaye-shaye ne kawai, yanzu waɗannan akwai bangaren da muke da shi da zai ga musu ina illolin waɗannan abubuwan a ce musu kada su sha waɗannan su.
Taken bikin na bana dai shine say true about the drugs, wato faɗi gaskiya akan ƙwaya, sai mu ce Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya kawo ɗauki a cikin wannan lamarin. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne da gwamnatin Najeriya ta bayyana matukar damuwanta a kai na yawaita hatsarin motoci akan hanyoyin kasar, inda take cewa 'yan Najeriya da dama ne ke mutuwa akan hanyoyi sanadiyar hatsarin mota. Ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ne ya bayyana hakan a wurin wani taron manema labarai bayan taron majalisar zartarwa ta kasa na mako-mako a ranar Laraba. ya ce labaran da suke samu daga hukumar kiyaye hatsarin ta kasa Road Safety na nuna a cikin watan Janairu kadai mutanen da suka mutu ta hanyar hatsarin mota sun fi yawan wadanda suka mutu da cutar malaria da coronavirus idan ka hada su baki daya. Ya ce saboda muhimmancin wannan batun, majalisar ta buƙaci a yi bayani akan muhimmancin maida hankali akan yawaitar hatsarin mota akan hanyoyin tarayya, saboda a kowane wata suna sabon labarai daga hukumar Road Safety wadda ita ce tafi yawan isa inda aka yi hatsarin da farko akan manyan hanyoyin, inji Fashola. Ya ce rahotannin da aka yi bayanin su a fadar shugaban kasa ta bakin sakataren gwamnatin tarayya tare da hukumar kiyaye hatsara kana aka tura wa ofishinsa bugun rahotannin sun maida hankali ne akan waɗannan abubuwa kana suka gado adadin hatsarin ababen hawa a watan Janairun wannan shekarar 2021 ya haure na watan Janairun shekaru 2020 da 2019 da kuma 2018. Ministan ya ce a cikin bayanan da suka tattara manyan hanyoyin tarayya guda uku a cikin kasar ne aka fi yawan samun mace-macen kan hanya, inda ya ambato hanyoyin Legas zuwa Ibadan da hanyar Abuja zuwa Tefe Ha'i zuwa Lafiya kana da babbar hanya Abuja zuwa Kano. Ya ce idan aka samu saukin hatsarin motoci akan waɗannan manyan hanyoyi guda uku da gwamnati za ta yi nasara wurin shawo kan wannan matsala ta yawan hatsarin a cikin Najeriya. Shirin a dawo lafiya zai bibiyi wannan batun kana mu tattauna da masana da kuma masu ruwa da tsaki a sha'anin kiyaye hatsarin a Najeriya domin samun mafita akan yawan hatsarin a kasar. To yanzu kuma bari mu leƙa makwamciyar jamhuriyar Niger, inda hukumomin kasar suka ba da wata sanarwa na sake buɗe iyakokin kasar da nufin baiwa jama'a damar gudanar da zirga-zirga a tsakanin kasar ta Niger da kasashe makwabta, amma da sharaɗin gabatar da takardar shaidar gwajin cutar COVID-19. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron majalisar ministoci na Alhamis ne ya yanke shawarar sake buɗe iyakokin ƙasa bayan wata tattaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin ƙasashen Afirka ta Yamma mambobin ƙungiyar IOMOA. Ga ƙarin bayani daga bakin babban magatakardan ofishin ministan sufuri Alhaji Attahu Zakawanu.
Ga yanda shugabannin ƙasa suka yi daga taron nasu cewa suka yi za a riƙa buɗewa sannan a hankali. Kenan kowa in ya ji baya ga daidai yanda yanayin ƙasar tashi take yana iya buɗe boda don yanzu dai mu dai Niger ne mun buɗa mutoci mu suna iya tafiya inda suka dama.
A watan Afrilun 2020 ne gwamnatin Niger ta bada sanarwar rufe iyakokin ƙasa da na sama sanadiyar annobar corona kafin daga bisani a sake buɗe filayen jiragen sama da sharaɗin kowane fasinja ya gabatar da takardar gwajin wannan cuta. Makamancin wannan sharaɗi ne gwamnatocin ƙasashen na Afirka ta Yamma da Faransa suka gindaya wa fasinjojin da ke shirin ketare iyakokin ƙasa, wato gabatar da takardar gwajin cutar COVID-19 ya zama wajibi akan iyakokin waɗannan ƙasashe.
Test kin nan dole ne mutane sai sun yi shi kayan su kama hanya sai, saboda can yanzu kamar ƙasar mu ce nan wurin duk wanda ya taho daga wani waje zai shiga ƙasar mu dole sai mun bincike shi muga ina test kin da yi. To su ma ɗan nan ke in za su tafiya dole sai an diba can ƙasashen in za su shiga sisan da bai ina taskin da kai kuma taskin sai in kun yi shi inda ya dace.
Kamfanonin sufuri sun yi na'am da wannan mataki wanda tuni ya fara farfado da harkoki kamar yadda a yau din nan ma aka yi lodin farko daga kamfanin STM Transport zuwa Kotonu a jamhuriyar Benin, in ji wani kakakin kamfanin Muhammad Inshurut.
Mataki ne wanda mun jima muna fata a yi, kuma Allah ya sa Niger ta bude iyakokinta duka kuma mun yi murna mun yi marhabin da wannan, saboda mu aikin mu na sufuri mutane gare mu masu taya kasashen waje balle ɗan kasuwa, sai Allah ya sa makwabcin mu Benin ita ma iyakokinta suna bude. Deja mota mu guda da asuba ta tashi, yanzu an jima zuwa karfe daya kuma mota mu guda ta kara tashi zuwa Kotonu a cikin Benin.
Motocin jigilar kamfanonin sukuri daban-daban kan tashi daga birnin Yamai shaƙe da lodin fasinjoji a kowace rana zuwa biranen Kotonu, Lome, Accra, Abidjan, Ouagadougou da Bamako. Kamar yadda irin waɗannan motoci kan tasowa daga waɗannan birane zuwa birnin Yamai ɗauke da 'yan kasuwa. Saboda haka matakin sake buɗe iyakokin ƙasa wani abu ne da zai farfado da hada-hada a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka waɗanda su ma kamar sauran sassan duniya suka ɗanɗani kuɗar annobar coronavirus. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Toma da lagai
da silibin wani barma a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu kawo muku wani sabon shiri yanzu a madadin shi silibin wani barma da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Daniel Brown da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email sakon mu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Jau take hakika yau ce ranar yaki da shan miyagun kwayoyi ta duniya yana da kyau dai masu shan miyagun kwayoyi su yi karatun tanin su daina domin dai babu wani alfani da ke a ciki sai asara na lafiya da kuma dukiya dan haka da fatan za a kiyaye sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir yace salam biyo ya Hausa hukuncin shekaru 22 da aka yanke wa tsohon dan sandan Amurka sai halaka bakar fatan nan George Floyd hakan yayi daidai hakan zai sa sauran yan sanda masu irin wannan akida su shiga taitayin su sako daga Abubakar Salisu Fataskuma anguwa Arkime daga jihar Yobe yace assalamu alaikum muryar Amurka fata na gari Lamiri Allah ya sa nada Muhammad Yusufu tsohon shugaban Niger a matsayin jagoran neman tallafin yaki da ta'addanci a yankin Sahel kwalliya ta biya kudin sabulu kuma malam Bahaushe yace ba a yaban dan kuturu sai ya shekara 10 da yatsa sai sako daga Aminu Adamu malam Madori da Rabiu da Kwadunari da Kabiru Hassan malam Madori a jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum muryar Amurka Allah ku ba mu dama mu miƙa kokin al'ummar karamar hukumar malam Madori da mai girma gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar bisa gyaran ramin tumbale da ke jawo ambaliyar ruwa duk shekara a lokacin damuna wanda ke jawo asarar rayuka da dukiyoyi sai karshe muke addu'ar Allah ya sa wannan koke namu ya jiga mai girma gwamna sakon mu na karshe na hadin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogi Najeriya suka ce a yadda al'amuran ke tafiya a kasar mu Najeriya babu wace irin rawa ce kwamitin rage talauci zai taka a wannan yanayi da farashin abinci sai hawa yake kullum a kasuwanni bayan ga rashin aikin yi da ya zame wa 'yan Najeriya karfan kafa wai daga ina wannan kwamiti zai fara ya kamata gwamnatin Najeriya ta kafa kwamitin da zai kula da daidaita farashin kayan abinci a kasar baki daya tare da samar da ayyukan yi ga 'yan kasar musamman matasa yin hakan zai rage radadin tsadar rayuwa da ma talauci a kasa madalla yanzu kuma bar mu je ga zangon shirin mu na karshe wato labarai a takaice
A jiya Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kashedi cewa idan ba a cimma wata yarjejeniyar wucin gadi da za ta sa ido akan ayyukan nukiliyar Iran ba akwai yiwuwar Amurka za ta dakatar da batun sake komawa cikin yarjejeniyar za mu duba ko za mu iya sasanta rashin daidaito lalle akwai waɗannan batun kana ya kamata mu gyara su Blinken yana faɗa a wani taron manema labarai bayan wani taro a Paris tare da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Drian. Jaridar New York Times ta faɗa da sanyin safiyar yau Asabar cewa wani rahoton shekaru uku na injiniya a kan ginin Benin nan mai hawa 13 a jihar Florida da ke kudancin Amurka da wani ɓangaren sai ruguje a ranar Alhamis ya nuno akwai manyan matsaloli na tsatsagewa a cikin ginin. Bugu da ƙari Injiniyan ya gano bangon inda ake ajiyar motoci a karkashin ginin ya samu tsagewa masu yawa inji jaridar. Jaridar Times ta ce rahoton ya ci gaba da cewa waɗannan ne suka sa ake shirin fara gyaran ginin na miliyoyin dala nan ba daɗewa ba. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa cewa 'yan Afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani. A jiya Juma'a shugabannin biyu suka gana a fadar White House yayin da Amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar Asiya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu kuma jaridar yake na gabatarwa, sai kuma Hail da ya bada umarni, kuma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballe, ake cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu.